أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوات رمضان شكرا دبوتها لتاريخ سودة 40 هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم لجمع فتوى مدينة وانجي دليل شكرا دبوتها لقوم شاتر ميلادية. ayau insha Allah za mu yi majalisi na 14 kuwa muna cikin suratu Ali Imran. Ajiya mun tsaya karshen aya ta 28, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 29, inda Ubangiji ta Allah ke cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum
aw tubduhu ya'lamuhu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
وبنجي تعالى تقول كذا يا مفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تبدو ما في صدوركم إذا ما كن بينا أبنك تنكر أدنكم in kun koyi abin da ke cikin kira zan ku au ku duhu ko kuka bayyana shi ya alamullah ubangiji ta alaka, wato da ka koyi abin da ke cikin zuciyarka ko ka bayyana ubangiji ta alaka ne ba abin da yake kuya maka. Wa ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Allah ta'ala ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai. Duk abin da ke faruwa a sama Allah ya sani, baya buƙatar a bashi labari. Haka nan abin da ke faruwa a faɗin ƙasa ko a cikin ƙasa Ubangiji ta'ala ya sani, baya buƙata a bashi labari. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan kowa. A nan Ubangiji ta'ala yana gargaɗin waɗanda suke nuna soyayya wa kafirai, na ita ce aya ta baya da muka karanta, la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, lallai Allah ta'ala ya kashe ki kada mu'minai su riƙe kafirai a matsayin abokanin soyayya. To ne zai iya a zahiri ba haka ba ne, amma a batininsa kuma yana nuna soyayya. Sai Ubangiji ta rafi, to idan kuka koye abin da ke cikin zukatanku ko kuka bayyana, ya alamullah Ubangiji ta alaka ne, wato duk ɗaya ne, ko ku koye ko ku bayyana duk ɗaya ne. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur, ko ka bayyana ko ka koye Allah ta'ala ta mai cikin me yake cikin kirkin. Ubangiji ta'ala yana ganin abin da mutum ya koye a zuciyarsa. La taqfa minhu kafir, ba wani abun kuya da zai kuya masa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To saboda haka Allah ta'ala ya ce ai ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai, ma abin da aka tona ƙasa aka sa aka je aka yi shi a cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ya sani. Saboda haka ba abin da ke wato ainihin kuya masa, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, ko a sama ko a ƙasa ba abin da ke kuya wa Ubangiji ta'ala. Dan adam shi ne wani abu yake kuya masa, Allah mai iko ne akan ku. Ma'ana idan ma ka kunshe soyayyan kafirai a zuciyarka a zahiri kana nuna baka tare da su, to Ubangiji ta'ala ya sani kuma zai maka hisabi akan wannan. Sai Allah ta'ala ya ce,
yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
Ubangiji Ta'ala ce yauma tajidu kullu nafsin ma amilat, rana kiyama ita ce ranan da kowane rai zai samu abin da ya aikata, min khairin na alkhairi mukbaran, abun halartarwa wa ma amilan min su'i, da abun da mutum ya aikata na mummunan aiki shi ma zai same shi a halarta ta. Kawatu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, wato rai zai yi buri ina ma tsakaninsa da waɗannan munanan ayyukan akwai fage mai nisa, a ce ya yi nesa da wannan aiki, a lahira sai ya yi burin haka, a duniya kuma shi da kansa yake zuwa ya aikata munanan ayyukan. Allah ta'ala ce wa yuhadzirukumullahu, Allah yana tsoratar da ku kansa, ku ji tsoronsa, in ya kama ku kamunsa ba mai kyau ba ne. Wallahu ra'ufun bil ibad, Ubangiji ta'ala mai tausayin bayinsa ne, wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah, Allah ta'ala sai ya ji tausayinsa. Wato ranar kiyama duk abin da kai a duniya za ka je ka gani, Allah ta'ala ya san kana yi, ko mala'iku suna nan suna rubuta a dama da hagu ne, kama ya zidu min kaurin illa da ne kira fimin haki, ko da haka akwai mala'ika a dama yana rubuta kyawun ayyuka, akwai na hagu yana rubuta munanan ayyuka. Kuma idan ka je ranar kiyama za a ba ka fa'idi, wato za a ba ka takaddun gabaniya, kuma za ka karanta da kanka, sai ta Allah ta'ala ce za ka samu abin an halarto da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul kafi wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushriqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa a'taha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. To da haka za a mika shi ta kafai rana alkiyama, kowa za a ba shi ainihin wato kayayyakinsa kuma ya karanta da kansa. Sai ka ga mujrumai waɗanda suka saba wa Allah ta'ala a nan duniya, sai ka ga suna cewa wayyo Allah sun shiga uku, to wannan wani irin kayan ne, baya barin karamin laifi ko babban laifi face, wato ainihi ya kiyaye shi. Ƙananan laifukan da mutum ya yi yana ga kamar ya manta da su, masu ya je lahira sai ga su a rubuce. Ubangiji ta'ala ce duk abin da suka aikata da su same shi a wannan fayyace, kuma Allah ta'ala baya zalin ka mutum, duk abin da ka gani kai ne ka yi shi, Ubangiji ta'ala ba zai zalunce ka ba. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wato in ka aikata alkhairi na bayan zarra za ka ga sakamakon, in sharri ne ma haka za ka gani. Allah ta'ala bai zai maka arin gizon alhaki ba, bakai laifi ba a ƙara maka ko a sa maka laifi, to tabbas wannan za a gan shi. Duk abin da rai ya yi zai gani ranar alkiyama, za a nuna masa a cikin takaddunsa, kuma takaddun za su tashi zo wurinsa. Shine ake ce masa taqayyudu suhu wa taratu suhu fil aini munasharatan fiha sara'ir wal akhbaru tudda'u wa kayfa tahuka wal anba'u waqi'atan amma qalilin fala tadri bima taqa'u afil jinani wa fawzi lan qita'a lahu amil jahimi wa la tabqi wa la tad'u qala al-qala al-bukau wa lan yuhatta daru'uhum fiha wa la riqatun tubuni wa la jaza'u liyanfa'il ilmu qabla al-mawti azimahu fastala qaumun bi harbuju afa ma rajau. Wa inna takaddun za ka gan za su zo maka, ya kake rakkana al'adin wannan labarin na gaskiya ne qur'ani ne yake baka labarin, abin da ke cikin takaddun nan za a tona shi ranar alkiyama, za a bayyana shi yau mutum da sarai, kuma baka san makoman ka ba aljanna ne ko wuta, aljanna ne ni wanda ba ta karewa ko wuta ne azaban da ba ta yankewa. Ya kamata mutum da neman sai amfane shi tun daga yanzu kafin ya je lahira. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan mutumin da ya wani aiki a nan duniya da kyakkyawa da mummuna zai je same shi ranar alkiyama, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul qiyama, ya ce yunabba al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar, abin da kai a baya da abin da kai can baya da wanda kai yanzu, idan ka je za ka same shi, kuma za a baka labarin kai wane dan wane jikan wane kayi kaza kayi ka. Ko da haka mutum ya ji tsoron Allah, Allah ta'ala ya yuhadzirukumullahu nafsa, Allah yana tsoratar da ku kansa, akwai Allah ta'ala zai kama dukkan wanda ya saba masa, ku ji tsoron Allah. Dukkan wanda yake nuna soyayyansa ga makiya Allah, kafirin Allah, su yake daurewa gindi, yana nuna yana tare da su, yana gaba da musulmi, Ubangiji ta'ala zai dandana masa kotan. Man Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi yake man adali waliyan faqad azantuhu bil khair, duk wanda yake gaba da musulmi yake gaba da waliyi na masoyina shine musulmi mumini, ko ina ma shi labari ina san da shi akwai yaki tsakanina da shi, saboda haka dole ne a zuciyanka kaji kana son bayin Allah musulmi sannan kuma kaji kana kin makiyan Allah sune kafir Allah ta'ala ya ce ra'ukum bil ibad ne tausayawa bayin kan ina jin kan halittan ba ina son su daidaita akan tafarkin sa madaidaici su dawo kan addini wanda yake miƙeƙe su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su samu kira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
وبنجي تعالى يتي قل كبير عمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله إن دي كن كثن تكون أصن الله فاتدعوني كبيني وبدم دعوة إن أصن الله تريد من ظن الله صلى الله عليه وسلم إن ألام إن أصن الله فأقول إذا بقى أصن الله يكافيني مؤمني شيك أصن الله to dalilin cewa kai mu'mini ne mazoyin Allah shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji ubangiji ta Allah idan kun haka yuhibbukumullah bi Allah ya tofu wa yanga fi lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai wannan aya ta duba ne ga dukkan mai da'awan son Allah ko son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir yace wannan aya tana hukunci akan dukkan wanda yayi da awan son Allah ta'ala kuma baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake yana son Allah kuma baya bin sunnar manzala ta kuma to kariya yake aikin sa yana karyata shi duk wanda yake yana son manzala ta kuma amma baya bin sunnar manzon Allah ta kuma to kariya yake aikin sa yana karyata shi sai ka sifantu da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan maganganunka da ayyukanka da halayenka shi sa ibnu kathir ya ce dole ne idan kana da awar sunna ya zama kana kan at-tariqa al-muhammadiyya in kana da awan son Allah ya zama kana kan at-tariqa al-muhammadiyya kana tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tariqar wani ba amma duk wanda yake bin wata tariqa ba ta manzon Allah ta kuma ba to kariya yake ce yana son Allah ko kariya yake ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Junaid Salih shugaban sufaye na da wato magabata yake cewa kullu turki masdudatun ila Allah azza wa jalla illa tariqatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wato dari ku wato hanyoyi da za su kai ka zuwa ga Allah ta'ala a toshe suke sai dai tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar manzala ko ita ce wacce ba a toshe ba ita kan in ka bi ta za ta kai ka har wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda ka kama ba shi ba to ba inda zai je wanda ya kirkiro maka wata hanya yake ka bita ita za ta kai ka zuwa ga Allah ko za ta kai ka aljanna wallahi tana da makura ba za ta kai ka ba amma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kai ka har zuwa wato ainihin ubangiji subhanahu wataala zuwa rahama to da haka dukkan wanda yake da awan son Allah to a gani a kasa ya zama yana bin Allah din sau da kafa yana bin manzon Allah haka nan dukkan mai da awan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin son sai zama na gaskiya law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu mudibu idan son ka na gaskiya ne za ka yi wa Allah da'a idan son ka da kake manzon Allah na gaskiya ne za ka yi wa manzon Allah da'a domin dukkan mai son wani ba zai saba masa ba domin saba masa zai sa ya ji haushin sa in ko kana son mutum ba za ka so kai abin da zai ji haushin ka to da haka masu da'awan son Allah da son manzala da kuma kuma ba sa bin tafarkin manzon Allah wannan da'awa suke kawo wadda a wajen ka kuma alaiha bayyana sun abna uha a dabiya ku duk da awan da ba ta da hujja ya yanda ya yin shugu ne ba su da kuba to da haka duk abin da kake da'awa ya zama aikin ka ya gaskata shi shine da'awar ta zama ta gaskiya ke ubangiji ta ala ce idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah idan kun bi manzala da kuma Allah da yaso wannan kuwa shine mafi girman kololuwan abin da za a ba ka kai kana son Allah lalle wannan muhimmin abu amma abin da ya fi shi shine a ce Allah yana son yuhibbukumullah Allah yana son Allah ne so to da haka wani gaskin magabata ce ne sai shanu an tuhibba inna ma shanu an tuhabba lamarin ba wai kana son Allah ba ana son Allah na son ko kana son wani wani yana son ka yanzu ko mutum ne kake son ba son ka ba ka sha wahala ba ka sha wahala sai don kana son Allah in Allah na son ka shine babban al'amari to sai ubangiji ta'ala ya sa wata alama wanda zai nuna Allah yana son ka shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi sunnar manzon Allah to ubangiji subhanahu wataala zai tsoka to kuma son Allah shine kololuwa abinda mutum yake nema yau ko dan adam ne mai hali mai mulki aka ce yana son ka ba ka ji dadi ba bana tana ubangiji ta adama mallakin komai da komai zai tausaya maka zai jikanka zai maka rahama duk wata gata da ka same ni shi yasa lokacin da za a tafi yakin Khaibar bayan an je Khaibar kafin a shiga gari dare yayi manzala ta kuma yace gobe da safe zan ba da tuta wa wani mutum wanda yake son Allah yake son manzala ta kuma Allah yake son sa manzon Allah yake son sa to mutane ba sun kwana suna tunanin wa za a ba wannan tutan kuma kowa yana son a bashi ta ba dan komai ba don an ce duk wanda aka ba Allah na son sa manzon Allah na son kaga in kana son in cewa aka yana son Allah to ai kenan ka sani kana son Allah ko baka son Allah amma Allah na son ka ko baya son ka wannan shine wani abu na gaibi to duk wanda aka ba wa tutan alaman Allah yana son ka kuma manzala ta kuma na son ka mutane sun ba kwana kowa yana tunanin wa za a ba kuma yana son a bashi da gari ya waye kowa ta hoje manzala ta kuma kowa yana ta fitowa ta inda za a gani ya daga kansa ya mika wuyansa ko manzala zai hango shi zai zo sai na Umar yace wallahi ma ta manne ki imarata illa yau mai ban taba burin shugabanci ba sai wannan rana din an baka tutan an ce kai zaka jagoranci jama'a ki yake ban taba burin shugabanci ba sai wannan rana saboda yaso da alama ne Allah yana son mutum me kake nema a duniya shi ke nan mazala ya leka leka da yake sai ina Ali ba sai ce aina Ali ina Ali yake aka ce Ali yin take aina ido sana ciwo sai ce azo da azo da shi aka dauko shi aka kawo shi wajen manzala sa manzala ya masa dubi don sai warke kaman bai taba yin ciwo ba shi ne nan sai ba shi tutar yace je ka wa mana fasta in billah sai ji yace alama uqatiluhum akan me zan yake sai ce in ka je ka kira su zuwa ga musulunci sun an sa maka shikin in masu an sa ba kuma ka nemi taimakon Allah ka yake shi ne nan sai na je ka kira to kaga cewa Allah yana son mutum wannan babban alama ne amma Allah ta'ala da kansa ya bada alama idan kana son ka gane Allah yana son ka sai ka duba alakar ka da manzon Allah kana bin sunnan manzon Allah kana bin hadisi kana addini ka irin na manzon Allah ka kuma ko ra'ayin ka kake ko ra'ayin wani ko wani ne ya tsara maka kai kake addinin ka ba irin na manzon Allah ka kuma ba in haka ne babu alaman Allah na son ka don bayan da zai ka saba wa manzon Allah ka kuma Allah ya so manzon Allah Allah ne ya aiko shi kuma dan gatan Allah ne Hasan al-Basri yake zama kaumun annahum yakifuna laha fakkarahum Allah bi hadhihi al-aya wato sumariya cewa wai suna son Allah ta'ala sai Allah ya jarrabe su da wannan aya yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ai kalu bale ce in kace in kunte kuna son Allah ku bi manzon Allah to da Allah ne ya alama son manzon Allah shine abin sunna wannan shine abin da muke da'awa zuwa gare shi ka bar ra'ayin wani ka dawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رأي دبني فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازقة لها أنوار وداعنك آراء الرجال وقولهم وقولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأقيم فهو ذاك كبر موت مغنى مدير أي متعلي كبير مغنى المنزوم الله صلى الله عليه وسلم to da kuma gana manzo Allah yake ne abubi amma ra'ayi duku ne shi kuma dare abun nan shi kuma hadisi wato ainihin yini ne ubangiji subhanahu wataala yake wa gafir da kun dunuba bayan Allah ya sauko kuma zai gafarta muku dunuban ku idan kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka bi manzon Allah zai saka samu dukkan wannan fadala wato zamana Allah na son ka kuma an gafarta maka dunuban ka shikenan ka hare kenan sai sa addini gaba ɗayan ka yana kunshe ne cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini manzon Allah yana cikin hadisan sa ne dinun nabi muhammadin aqbaru ni'mal madiyatu lil fatal aqar wato addini manzon Allah kuma yana cikin hadisan sa ma talla da abun hawan mutum ya zama wato hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato bin sunnan sa to da duka mai da'awan wai yana addini kuma ba jin sunna maza kuma wannan yana bata wa kansa wato ainihin lokaci sai ubangiji subhanahu wataala ya ce qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim allah ne gafara ne ga dukkan wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi sannan rahimun mai jin kai ne wato mai tausaya wa bayinsa ne ga wanda ya koma zuwa gare shi sai allah ta'ala ya ce qul a'tiu allaha wa rasulahu فقال أمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه الله بي الله والرسول دمزن الله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا إذن كفجوا يبايكوك بجري بكو بي الله بكو بمزن الله فإن الله لا يتب الكافرين وبنجي تعالى بايكوك كافرين زي مسوك كوبارانا أجيا فذاك واجبيني أبي الله أبي مزن الله صلى الله عليه وسلم كادم الدين يزمديدي kuma saba manzo Allah ta zama kafirki yasa Allah yake baya son kafirai to da ka babu wani alkhairi sai dai wajen bin manzo Allah ta fara kuma shari'a kuma Allah ta'ala ba mu kaida ce a dai Allah wa dai wa rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanazatu fajfarduhu fa in tanazatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul zalika khairun wa ahsan ta'wil ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi malamin ku da shuwa gabanin ku in sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kun yi jayayya kan wani abu ka kasa gane yaya abu yake menene hukuncin sa to kuma idan shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon sa da su hukunci idan manzon Allah kuma yana raye duk jayayyan da sabai suka yi suna koma wurin sa zai raiba hukunci sai dai abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai ba to maza kuma ya bar duniya amma qur'ani da hadisi suna idan kai kace kaza ne ni nace kaza sai mu koma qur'ani mu ga wai qur'ani zai koyi bayan idan babu qur'ani sai mu koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne hadisi yake koyon bayan da za a cire cikin zuciya gaba daya a dauki wannan ka'idan da shikenan za a zauna lafiya kai ka kawo ra'ayinka ni na kawo nawa sai mu aje ra'ayin gaba daya mu koma qur'ani da hadisi duk wanda qur'ani da hadisi ya karfafa nasa shikenan shine wanda yake daidai wanda kuma qur'ani da hadisi ya rusa nasa to wannan ya zama barna ne ba gaskiya bane to da haka dole ne a koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana son gaskiya a cikin dukkan abin da ake aka sannan kuma idan an yi jayayya wajen fassarar aya da bayanin hadisin nan ma sai a koma magabata ya suka farita su sabaiya suka fahimci hadisin suka dabbaka shi don su suka ruwaito hadisin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya suka dabbaka shi tunda wanda ya ruwaito hadisi daga wajen manzo Allah ya kamata ya fika sanin me ma'anar hadisi ya zai ya dabbaka hadisi to sai ubangiji ta alaka wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mustaqar dukkan wanda ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta hanya ba ta mumine ba ba ta magabata ba za a kawata masa abin da yake yi dinga ganin kamar daidai ne sai shi dai ya sa masa abun a matsayin daidai na sa daidai sai sa duk masu bidiyoyi nan ganin suke abin da suke akan sa daidai ne amma a ƙarshe Allah ta'ala ya ce za mu je mu jefa shi a wutar jahannama kaga mutum yayi aikin banza ce to idan aka taba wajen bayanin hadisi ko fassarar alqur'ani sai a koma magabata a suka fassara kudi ta tafi magabata ya suka fahimta suka bayani ya suka aikata wannan abun a aikace to duk abun da suka fahimta shine daidai to da manzo Allah ya riga ya musu tafsiya ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhair mutane wanda suka rayu da ni sai masu bin su sai masu bin su sahabbai tabi'i da tabi'i tabi'i to duk abun da bai zama addini a wannan lokacin ba a yanzu ba yanda za a iya zama addini yasa Imam Mali yace man yara bid'atan yaraha hasanatan فقد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثاله وذلك لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يجي دو وندا كيركيري بيديا في دعاية وندا بيديا مي كيوتي فبيديا أقل مي كيوتي يجي مي كيوتي وندا بيديا فوانا يايد أوام مزون الله ياها إنتي الله وزين يسد مزون دومين مي الله يجي اليوم أكملت لكم دينكم ناتك أمكو أدينكم يوم duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar a yanzu ko ba zai zama addini idan ka ji manzon Allah iyawa ko manzon Allah ya koyi wani abu kai kuma yanzu zaka zo ka bayyana shi to da haka aje son zuciya abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake
inna allaha safa adama wa ruhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al alamin ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وبنجي تعالى تي إن الله اصطفى آدم تفضل وبنجي تعالى يا زادي النبي آدم يا باشي أنك يا باشي وقدر الودي كلاك ونوحا يا زادي النبي نوح عليه الصلاة والسلام شيني فرقم من زون وبنجي تعالى وآل إبراهيم يا ذاتي النبي إبراهيم تهيالي جنانسا وتدوليانسا النبي إبراهيم بدانين الله لخليل الله وآل إمرانا هما يا ذاتي إمران تهيالينسا وتشيني مهيتين مريم عليه السلام مهيتر النبي جنسا يا ذاتي سؤال العالمين يا تي بيتاسو أكان تاليكين زامنين وتو أكان وتعيني متعني دكتير أيواء والنزامنين وبنجي تعالى يا ذاتي النبي آدم يا هل تيجي ده حنونك سنة يا أبو سامة ري سنة يا سامة لا يقص مني ما تسجدا وانا ببندر جاواني ما لا يقص ما تسجدا سوى ده الله تعالى سنة رد عن نبي آدم أبونا ما لا يقص كنيا سنة يا ذونا دشيء الجنة كاتين يتوسع إرقصات يا الله تعالى يتكر دشيء ده الجنة سوى ده سهيكما وانا شيء مبنجي تعالى سنة الله تعالى ذاتي عن نبي نوه ya sanya ke zama shine farkon manzo da Allah ta'ala aiko a bayan kasa lokacin da ake goton guba kafin annabi nuhu dukkan mutane suna kan fikira wato suna kan dabi'a ta addinin musulunci babu goton gungi to sai a zamanin annabi nuhu aka samu wasu suna bauta gumaka sai Allah ya aiko shi a matsayin sa na manzo ya zo musu gargadi su daina goton gumaka domin shirka ne to shi yasa yake ko a shan wahala shekara 1050 yana wa'azi shekara 950 ba irin wulakancin da bai sha ba da wahalan da bai sha ba amma duk kai imani yan kadan ne ba su je wato cikin jirgin ruwa ne ko ba su kai ba sannan ubangiji ta'ala ya sanya cikin ulul azmi min ar-rusul sannan Allah ta'ala ya zati annabi ibrahim ya ce ala ibrahim ibrahim din ya shiga kuma zuriyar sa ma sun shiga annabi ishaq ya shiga annabi isma'il ya shiga annabi yaqub ya shiga annabi yusuf ya shiga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kada ko ubangiji ta'ala ya zati annabi ibrahim da ahadin sa wato da zuriyar sa ya ba annabi ibrahim annabta ya fitar da annabawa a cikin zuriyar sa tun lokacin da bayan annabi adam duk wani annabi da zai zo bayan annabi ibrahim duk wani annabi da zai zo to zai zo a cikin zuriyar annabi ibrahim duk wani annabi ibrahim ne kakansa tun daga zamanin annabi ibrahim zuwa yanzu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ko ubangiji subhanahu wataala يا درجة النبي إبراهيم إذ واتخذ الله إبراهيم خليلا النبي إبراهيم بدائين الله رئيس بدائين الله وتقنقات الله وإن الله تعالى يكسر سنم وآل إمران الله يازع بي إمران لكم عينه سوريا إمران إني ما يتم مريم بنت إمران وتما يفر النبي إيسى عليه الصلاة والسلام إمام القرطبي بيتي أين كيف أنتي وتنن ده أنبتو صبو ده سكتن أنبا سنفتو سقطن سنين kisa Allah ta'ala ya zabe su da su da zuriyar su gaba daya ya tifi ta su a zamanin su akan kowani manzon Allah ta sanawa shine yafi sauran kuma gaba daya kaga shi kin ma yana cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce zuriyar san ba'uha min ba'd zuriya ne wanda shakin su daga shakin su wanda suka ce tsofan su daga shakin su abin da tsofan shakin daga shakin wato yaya ne da jikoki da iyaye da kakanni to da ka tun daga annabi ibrahim har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ce abin da ake nufi da zuriyar san babu halin ba wannan zuriyar shakin su daga shaki ne ma'ana wajen zabe da annabta sun Allah ta'ala ya zabe su kuma ya sanya su sun zama annabawa wasu ma ne suka ce zuriyar san babu halin zalim fi dini wa tuqa wa salah wato wajen addini da tsoron Allah da kasancewa su bayin Allah ne na gari sun yi kama da suna shakin su daga shaki kowane annabin Allah ne kowane mai tsoron Allah ne kowane bawan Allah ne mutumin kirki wannan kamar da Allah ta'ala yake faɗa dan gane da munafikai ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd wato munafikai maza da munafikai mata shakin su daga shaki ne ma'ana dukkanin su ɗaya suke a wajen fata sun yi tarayya a wajen fata to wayannan kuma sun yi tarayya a wajen kirki da wajen annabta dolin cewa ubangiji subhanahu wataala ya zabe su daga annabawa ne da kuma waɗanda suka haifi annabawa waɗanda suka yi jika da annabawa sai Allah ta'ala ya
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
وبنجي تعالى ايتي إذ قالت امرأة عمران ta'ammaci lokacin da matar Imran ta ce, wato ita ce Hannatu bintu Kafu, lokacin da ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharrama, ya Allah na maka bakancin abin da ke cikin ciki na nada muharraran zai zama tatacce mai bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa taqabbal minni, ya Allah ka karbi wannan daga gare ni, innaka antas samiul alim, Allah kai ne mai ji kuma kai ne mai gani. Wato matar Imran ita ce mahaifiyar Maryam alayha salam, ana ce mata Hannatu bintu Faqul. Ta kasance mace ce wanda ba ta haihuwa, amma da ta ga wani tsuntsu ya haihu yana ta tattalin ɗansa, tsuntsun tana ta tattalin ɗanta, sai wanne ya ba ta sha'awa ta ce ita ma tana buƙatar ta roƙi Allah subhanahu wataala ya ba ta da. Sai ko Allah ta'ala ya amsa addu'anta, mijinta ya sadu da ita sai ta ɗauki ciki. To lokacin da ta tabbatar ta ɗauki cikin, to a lokacin ne take addu'a tana cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharraran fa taqabbal minni, sai ta ce ya Allah na yi bakancin in na haifi wannan yaro zan sanya shi ya zama tatacen yaro mai bautan Allah subhanahu wataala mai hidima wa baitul maqdis, wato zai zama ba abin da zai yi sai hidima wa baitul maqdis, kula da masallaci da bautan Allah subhanahu wataala. To bata san menene yake cikin cikinta ba, domin bata san me ba, bata san gaibu ba. Saboda haka falamma wa ba'atha, lokacin da ta haihu din sai ta ga a sai mace ta haifa, qala rabbi inni wa ba'athuha unta, sai ta ce ya Allah mace na haifa, na haifi mace ne. To Ubangiji ta'ala ya san me take dauke da shi, to amma ita ta haihu din dai a ce namiji ne, don namiji shi fi dacewa da aje shi a masallaci ya dinga hidima wa masallaci. To amma kuma Allah ta'ala sai kaddara mace za ta haifa, sai ta ce ya Allah na haifi mace, wato kamar ta shiga damuwa ina ma da a ce namiji ne, ita tana tsammanin mace ba za ta iya wannan aikin ba. Sai Allah ta ce wallahu a'lam bima wada'at, ai Allah ya san me ta haifi, ya san me ta haifa tun lokaci kafin ai cikin ma Allah ya san me za ta haifa. Amma dai ita ma ta sani kuka take kawo Allah subhanahu wataala, tana ba da uzuri ga alkawarin da na yi, yaron zan kai shi masallaci ya zama mai hidima a masallaci, kuma Allah mace na haifa, mace kuma ka ke nan kamar burinta ba zai cika ba kenan. Sai Allah ta'ala ya ce ai ya san me ta haifa, domin Ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin mahaifa ko ya san mace ne ko namiji, kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah ta'ala shi ya san yaushe kiyama za ta tashi, shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba, sannan shi ne ya san abin da ke cikin mahaifa, shi ne kuma ya san me zai faru gobe, kuma mutum bai san ina zai mutu ba, amma Allah ta'ala ne. To amma na akwai dan iskali kadan, yanzu idan ka je asibiti sai a yi tsakanin a ce maka a cewa matarka namiji za a haifa ko mace, to wannan ya yi karo da wannan ko kadan bai yi ba, domin likitoci ba ta iya ganewa sai an gama halittar yaron, an halitti al'auransa, in sun duba sun duba ya ce lallai namiji ne ga yan gudaƙen nan, idan mace ya ce ga farkin nan mace ne. To amma Ubangiji ta'ala tun yana ɗigon maniyyi ya san namiji ne ko mace, kuma likita ba likitan duniya da yake gano maka wannan, ko yana jini ma bai isa ba, dole sai an halitta shi an gama halittarsa kafin ya iya gane. In ko ba gane ba, idan matarka ta da cikin wata ɗaya ko biyu ka je ka ce likita ya duba maka namiji ne ko mace ko zai iya, sai dai maka ƙarya amma bai isa ba. In dai duba na gaskiya ne sai an gama halittar yaro, kuma yaron da zai dukunkule ya haɗe ƙafansa ba a ga farjinsa ba, wallahi likitan bai zai faɗa ba. sai ai ta dubawa ai ta duba dan wannan na gani da ido na ba ma anan kasan ba inda aka ci gaba sosai a kasar Jordan a duba a duba a tsayar da yana da saurin kai ya haɗe kaba ko ba mu gane ba a sanye dawowa ai dikani ai dikani a tsayar yanzu da yaro nan ya haɗe kaban sa ba a gane namiji ne ko mace ba sai tsayaron nan mai saurin kai ne sai can daga bayi da ya sake kaba ko sai aka gane ko da haka kenan wannan ba zai ku bane sai abu ya zama zahiri suke iya ganewa shi kuma ubangiji ta'ala tun yana ɗigon mani ya sani tun yana jini ya sani kai tun ba ɗiga maniyin ba ma tun uban ma bai ci wani abinci da zai zo masa mani ba Allah ta'ala ya san me za a yi to kaga ubangiji ta'ala shi ne masanin gaibuke saboda haka Allah ta'ala ya sani dama mace za ta haifa ba wani miji za ta haifa ba sai ta ce sai Allah ta'ala ya ce walaysa dhakaru kal'unsa ai namiji ba kamar mace yake ba wato ba kamar mace ne a wajen ƙarfi ba da wajen ibada da hidima wa masallaci ba wato namiji ya fi ƙarfi ba zai fi ƙarfin ibada da hidima wa masallaci saboda haka sai suka ce namiji ba kamar mace ba haka wasu malamai tafsiri suka fassara wannan in haka ne sai ya zama mai tashbihi maqalubi kenan tashbihu maqalub saboda haka walaysa dhakaru kal'unsa namiji ba kamar mace yake ba ai ya kamata a ce laysa kunta ka zakar ne mace ba ta kai namiji ba ba kamar namiji take ba a ka'idar tashbihi kenan sai ka ce laysa zaidun kal asadi zaidu ba kamar zaki yake wajen sa daukar saka ba to amma na aka ce laysa zakaru kal kunta idan an dauke shi tashbihi ne maqalubi sai a ce mace ba kamar namiji take ba maimakon a ce namiji ba kamar mace yake ba kuma ko ka fassara hakan kenan ana nufin mace ba ta kai namiji ƙarfi ba da cancantan ta yi wa masallaci hidima kuma inda suka ce wa badar sabahu ka anna hurratahu wajahul khalifati hina yuntadahu ina so ya yabi wani mutumin sa sai ce ai asuba ta bayyana da haske kamar fuskan khalifa to fuskan khalifa ta kai asuba haske ne sai dai a ce fuskan khalifa kamar asuba to an san ba ta kai asuba ne ƙarfi ba in ka ce zaidun kal asadi fi shaja'a zaidu kamar zaki yake wajen sa daukar ta kai an san bai kai zakin ba so da haka wannan tashbihin an dauke shi maqalubi nan ne za a maka wannan fassara cewa mace ba ta kai wato namiji ƙarfi ba saboda haka lalle an sani mace ce kuma mace ba ta kai namiji ƙarfi ba to amma suka ce a wannan ba tashbihi ne maqalubi ba tashbihi ne irin wanda aka saba da shi zai fi fitowa walaysa dhakaru kal unsa walaysa dhakaru sai zama wannan namijin da kika neman kike son a baki wa masallacin hijima bai kasance kalbun sa kamar mace da aka baki ba wato wannan kyamace da aka baki ta fi namijin da kika roƙa ta fi ta falala ta fi ta cancanta wannan daraja shi yasa aka baki mace ya zama tashbihin yana nan akan asalin sa kenan walaysa dhakaru kalbun sa namijin da kike nema a baki kike ta buri din da an baki shi ba zai biki biyayya kamar yadda wannan kyamace za ta biki biyayya ba kuma da ba zai kai wannan kyamacin falala ba wato ba zai kai maryam falala ba to da haka sai ka roki abu sai Allah ta'ala kuma ya san me yafi baka sai baka wani abu to da haka Allah ya sani kai ne baka mai ba baka sani ba kana ta buri tsanan miji kana ta buri tsanan miji sai Allah ya baka mace to sai ka kaddara gara mace ila Allah ya sani inda namiji ya baka zai zama dan daba zai zama dan fashi da makami zai zama mai shaye shaye zai sa maka hawan jini da ciwon zuciya ba zai maka biyayya ba ba za ka kalle shi kai farin ciki ba za ka iya nuna shi ka ce wannan ɗana ba ne za ka ji kunya amma dai ba ka mace kuma za ta maka biyayya duk mata sun fi biyayya za ta yi maka biyayya za ta zama tagari ila ta zama sauƙin shigar ka aljanna maza Allah ya ce idan Allah ya baka ƴaƴa mata kare ne su har kai musu aure za su kasance maka garkuwa ba za su bar ka kaje gauta ba za su zama maka sauƙin shigar ka aljanna to nan Allah ta'ala yana gaya wa Maryam cewa ai ƴa mace da aka baki ta fi namijin da kika nema kuma za ki gani kuma ta gani ne sai Maryam ta zama ba abin nan ta zama siddiqa wato annabawa ne suka fi ta daraja sannan kuma ta haifi annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ta ce inni samaituha maryama na sa mata suna Maryam tana haihuwan dan yar kenan sai ta sa mata Maryam take an ce Maryam a yaren su shine al'abida wato mai ibada wato wanda take yin ibada wanda take wa Allah ta'ala ibada ke ta kawo da duk dai wannan fatan wato ita iyar ta zama mai hidima wa masallaci ta zama mai bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasu malamai suka kafa dalili da wannan suka ce ya halatta idan ka awo idan ka haifi yaron ka kamata suna a randa ka haife shi ba sai ka jira ranan kwana wato ranan bakwai din ba wannan kuma kusan malamai su ittifaki akan wannan suka ce don shi wannan shine zahiri duk da cewa sharqu man qablana ne, amma wafi yawan malamai sun tafi ai sharqu man qablana sharqu lana idza lam yuqarib shar'an, shari'an wanda suka zo kafin mu shari'an mu ne idan bai saba mai ba bai saba shari'an mu, tana haifan kyar sai ta sa mata suna, kai ma in ka haifi yaron ka sai ka sa mata suna a ranar. Kuma hadisi ya inganta cikin sahih Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da Abu Ba yace wulida lillailata waladun fasammaytuhu bi ismi abi ibrahim, an haifa mini wani yaro da diddire na sa masa sunan babana Ibrahim, lokacin da aka haifa masa Ibrahim muazzam wanda mariyatul qibtiyya ta haifa masa, to haka kenan ba dole sai ka jira ranan bakwai din ba. Sannan kana hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim, Anas bin Malik lokacin da mahaifiyarsa ta haihu aka haihu aka masa kani, sai ya dauki kanin nasa ya kai wa manzon Allah ta kuma take fa hannakahu wa samahu abdullahi, manzon Allah ya masa tahniki ya tattauna dibino ya goga masa a dakorinsa, sannan sai ya sa masa suna Abdullahi, ba a jira ranan wato bakwai din ba. Sannan kana cikin sahih Bukhari wani mutum an haifa masa yaro sai ya rasulullah an haifa mini yaro jiya da daddare me zan sa masa suna, manzon Allah ya ce ka sa wa danka suna Abdurrahman, shigana sai ta maka Abdurrahman. Wayannan dalilan da makamantan su suke tabbatar da cewa ya halatta ka sawa danka suna da zaran an haife shi ba sai ka jira ranan suna ba, in ka jira ranan sunan kuma babu dai su wasu malamin suna fifita jira ranan sunan amma kuma ya halatta, to ba nan ba ma ai tun kafin ma ai cikin yaron ka zaka iya sa masa suna, kafin ka aure uwarsa ma zaka iya sa masa suna, dai maka ba ta suna idan ka bi a ce baban wani tun bai aure ba, idan yayi aure ya yi bid'a sai a sa masa wannan suna. Akwai wanda kuma an mutu alkunya din baban wanin har ya mutu bai aure ba, irin su Abu Abbas wato abinda kafin kami da yayi irin su Abu Abdullah din su kabari da sauran su, ana ce mutu baban wani amma kuma ba su yi bai ba ba su yi aure ba ma ba sai su aiko, Aisha ana ce mata ummu Abdullah kuma alhalin ba ta da ta, to da haka ya halatta ka sa sunan tun ma kafin wato ainihin a haifi yaro. Sannan Ubangiji ta lafi wa inni uiduha bika, lalle yace wa inni uriduha bika, ya Allah ina neman wato tsarinka ka tsare ta, wato ita wannan yarinya din ka tsare mini ita wa zuriyataha da zuriyanta min ash-shaytanir rajim, daga shaytan wanda yake abun nefewa, shaytan abun nesanta daga rahmar Allah, wato anan tana roƙon Allah ta'ala kada shaytan ya cutar da Maryam, domin shaytan shi ne zai sa ka zama mutumin banza in ka biya masa ka zama ba mutumin kirki ba, to da haka Ubangiji ta'ala ya amsa mata wannan addu'a, shaytan bai kusanci Maryam ba kuma bai kusanci dan Maryam ba Annabi Isa alaihi salatu wassalam a lokacin da aka haife shi. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abu Huraira radiyallahu anhu, manzala kuma ya ce ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina yuladu, wato babu wani abun haihuwa da aka haifa face shaytan ya taba shi lokacin da aka haife shi. Fa yastahilla farisan min masihi iyahu illa Maryama wa ibnaha, sai ya zama shaitan ya shafi ya taba shi sai kama kuka lokacin da aka haife shi, sai dai Maryam da ɗanta wato Annabi Isa alaihi salatu wasalam, kenan kukan da yaro yake ana haifansa shaitan ne yake zungurin sa sai ya kama kuka, to amma ita Maryam ko wannan ma ba a mata ba, da kuma yin Annabi Isa alaihi salatu wasalam. Abu Huraira in ya kawo wannan hadisin sai ce ku karanta in kun ga dama, wa inni uiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, to da haka wannan aya tana gaskanta wato ainihin wancan hadisi. Haka na hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adama yad'anu shaytanu fi jambihi bi isbi'ihi hina yuladu ghayra Isa ibn Maryam dhahaba yad'anu fadana bil hijab, dukkan wani dan adam shaytan yana zungurin kwiɓinsa wato gefensa da hannunsa a lokacin da ainihin da ya tsasa a lokacin da aka haife shi, sai dai Annabi Isa dan Maryam ya je dan zungure shi sai hannunsa ya zunguri hijabi, hijabi shine mashima wato wannan ledan da yaro yake fitowa da shi, banda mahaifa ko ni leda da yaro yake fitowa da shi, sai dai zai zungura sai taba ledan wato a wannan gidan kenan, amma bai taba ainihin Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba. Wannan addu'a ce wanda wato mahaifiyarsu ta yi ko kakarsu ta yi, shine addu'an Allah ta'ala ya karba shi yasa shaytan bai ma taba su ba kwata-kwata, sai Ubangiji ta'ala ya ce fa taqabbalaha rabbuha,
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
بنجي تعالى فتقبلها ربها sayu bangini da ya karfe ta bi kabulin hasani da karbawan da yake miki wato Allah ta'ala ya karbi bakancin da wato mahaifiya Maryam ta yi sai kuma Allah ta'ala ya karbe shi karba mai kyau wato cewa Allah ta'ala zai cika mata burin wa ambataha Allah ya halitta ta nabatan hasana wato halitta mai kyau wato Allah ya mata kamanni na halitta mai kyau ita Maryam ko kuma wa ambata hana batan hasanan Allah ya rene ta reno mai kyau ta zama mai tarbiya mai kula da addini wa kaffalaha zakariya annabi zakariya ya zama shine mai renonta saboda haka ta ba wa annabi zakariya reno wato ainihin Maryam kullama dakala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga ɗakin da take ɗakin ibadan ta inda take manta take ibada wajada indaha rizqa sai samu arziki a wurin ta shine abinci sai samu ƴaƴan itatuwa a wurinta kala sai yace ya Maryam ya ke Maryam anna laki haza a ina ka samu wannan don abun mamaki ne a lokacin bazara sai a samu ƴaƴan itatuwa na lokacin sanyi lokacin hunturu a samu ƴaƴan itatuwa na lokacin bazara to sai tambaye ta yace anna laki haza a ina ka samu wannan kala sai tace huwa min indillah wannan daga Allah ne wace karama ce irin na wani yayi irin na Maryam inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah yana azurta wanda ya ga daman ya azurta shi ba tare da lissafi bai baki abun da baya lissafa anan ubangiji ta'ala yace ya karbi Maryam karba wanda yake mai kyau sai Abdullahi bin Abbas yace salaka biha tariqa suhada ai ya shigar da ita hanyar masu arziki hanyar mutane kirki wato ta zama baiwar Allah wato matan kirki mai botan Allah subhanahu wata'ala sannan wa ambataha nabatan hasanan ya samma ya sanya mata kamanni wanda yake masu kyau kuma Allah ta'ala ya saukake mata hanyoyi wato na karba kuma ta kasance daga cikin salihai sai ta zauna da bayin Allah tunda tana masallaci kuma gidan karatu ne sai zama tana koyon addini tana koyon ilimi tana koyon alkhairai a wajen bayin Allah da suke karantarwa a masallacin baiti bakari wasu malayan suka ce wa ambata hana batan hasanan Allah ta'ala ya rene ta reno wanda yake cikakke mai kyau wato ya mata tarbiya mai kyau dukkanin wa'annan ma'anonin aya za ta dauka Allah ta'ala ya wa Maryam kira mai kyau sannan kuma ya rene ta reno mai kyau shine ta zama baiwar Allah mai ibada kamar yadda mahaifiyarsa ta nema sannan kuma annabi zakariya shine yake renonta wato shine yake bibiyanta yana kula da maslahohinta menene damuwanta wani hali take ciki me take yi annabi zakariya shine yake kula da ita tun tana yar yarinya to lokacin da ta girma ne ta zama ta kai mace to lokacin ta kama hidiman masallaci to annabi zakariya idan ya je mihrab wato mi asalin mihrab shine wurin da yake ko ina daukaka a wurin zama an ce wani daki ne ta kebance shi na musamman inda take ibada ko da haka in ya shiga wannan dakin sai ya samu ababen marmari kala-kala wato za a samu su lemo su ayaba su inabi su rumman da dukkan abubuwa na jin daɗi na bani abun nan fakiha wato abubuwan marmari sai a samu aure ta wannan kuma abun mamaki ne mujahid ya ce wajada indaha fakihatan sayfi fi shidai wa fakihatan shidai fi sayfi sai a samu ababen marmari na lokacin bazara a lokacin sanyi a lokacin hunturu kuma a samu na lokacin bazara kaga wannan abu mamaki yanzu akwai ɗan itacen da yadda kai a yanzu ba ka same shi ba lokacin da bai yi ba akwai wanda kuma za ka samu nan gaba kuma ba za ka same shi ba amma ita koyaushe za a samu to shi da aka tambaye ta a ina ta samu wannan take daga wurin Allah ne wasu malaman suka ce itatuwan aljanna ne ake tsinkowa ana ba shi to kuma dai menene karama ne irin nata abu ne wanda al'adance bai yi ba in ya bayyana a hannun mutumin da ba annabi ba ne sai a ce karama ne wato alama ne na waliyi shi waliyin Allah ne bi dauri ya karama tun da tun karu tun matuwahu na fuhu mu'adil to da haka waliyi suna da karama ba a insani amma dole ne ta zama karama wato abu ne wanda a al'ada ba zai ba kuma a wurin mutumin kirki ya bayyana amma in ya bayyana a hannun mutumin banza to sunansa istijraji kila kafiyai kila Allah ne masa kalala kuma karama ita ba kaman mu'jiza bane mu'jiza zaka kalubalanci al'umma ka kai annabi kace in ba ku yadda ni annabi bane to shikenan zan bayyanar da kaza sai ka bayyanar da shi domin ai imani da kai amma ita karama boye ta ake sai dai kawai ta bayyana ba kai ne zaka nemi ta bayyana ba to in ka ga mutum yana yawo yana cewa ni wali ne bari nuna muku karama to ka sani dan uwan nayi ne wallahi ba mutumin kirki bane in da mutumin kirki ne in karama ta bayyana masa ma hankalin sa tashi zai zai dinga koye abu yana ta koyewa da zai so a sani ba waytul qarni madala ta ayi ce duk wanda ya sabu daman ya masa addu'a ba fa sahabi bane tabi'i ne ya masa addu'a don Allah ya nema sai na Umar ya dinga neman sa a Yaman yake ga wani mutum manzala ya siffanta mana shi kaza da kaza kullum in an shigo aikin haji sai na Umar ya tambaya sai a ce wannan mutumin wani miskini a ce shi din dai wata ran har ya zo aikin haji sai na Umar ya hadu da shi ya ce to manzala ya ta sama ya ce idan mun hadu da kai mu nemi ka ne ka nema mana gafara ka mana addu'a shikenan ya masa daga baya da ya koma Yaman mutane sai suka gane shi kowa sai ya zo yana neman me yana neman albarka yana neman addu'a ai da ya fahimta ka sai maza zai guje bar kasan Yaman ya je ya buya a wani har rayuwar ta kare ba san inda yake ba kaga bayan Allah na gari domin me kare zama fitina wa al'umma a zo ana kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ya mutu a Yaman a zo a kunne shi a zo ana shashshafa kabarin sa ana neman albarka a kabarin sa a zo ana roƙon sa lafiya da dada arziki maimakon a roƙi Allah subhanahu wataala wanda ka zuwa ne bayan Allah koyi kansu suke ba suna alfari ba don ubangiji ta lafi wala ta zakku anfusakum huwa alamu biman ittaba kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron sa to kai kuma ka ce kai mutumin kirki kai mai tsoron Allah ne kana fata wa kanka lokaci ne duk wanda ka ga yake haka to akwai matsala kar ka bi shi ya bari ai sai dai mutane su ce wani mutumin kirki ne shi ko yana tawazu yana kankan da kansa manzala kuma yace in aka zo aka yabe kama ka ce Allahumma la ta'khudni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li khayran mimma yaqulun ya Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa Allah kar ka kama ni da abin da suke faɗa wato matsayina bai kai wannan ba ka gafarta min laifuka na wanda basu sani ba ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani to kaga abun abun koro ne to amma mutum da kansa yazo yana bayani ai kai ma ka san yana da wata manufa ce mummuna ubangiji ta lace inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba yakan azurta wani arziki mai yalwa ba tare da ya sha wahala ba arzikin da bai iya lissafawa ba wani kuma a bashi daidai gurgurdo wani kuma a kwantata masa arzikinsa hukunci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin mu yi addu'a mun yi babban bako shi ne Sheikh Abdullahi Balalau shugaban Ahlus Sunna na ƙasar Najeriya gaba ɗaya da kuma wasu ƙasashe na Afirka malam ya kawo mana ziyara domin ya sharrafa wannan wuri na tafsiri namu ya zo ya nuna mana goyon bayansa da kuma haɗin kansa a kan abin da ake gudanarwa na tafsiri a wannan masallaci kuma ba baƙo ba ne dama ya saba zuwa kowane lokaci ba rane bai samu ya zo ba kuma ya yi niyya nan ma bacci ne ya ɗauke shi kamar yadda ya mini bayani bai samu ya zo ba amma alhamdulillah yanzu ga shi ya zo kamar yadda ya saba kuma insha Allah za mu ba shi lokaci jama'a sai a saurara a ji wato sakon da malam wato ainihin zai isar mana Allah ya saka da alkhairi fa yataqabbalu wa yaghfiru lana wa ma akhir
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا تتبتك الله سبحانه وتعالى من قوة من قومي يا ساكبا مؤسسكم وانا زيارة من البركة wannan majalisi wanda babban malaminmu Malam Abubakar Muktar yake jagoranta ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya wa majalisan albarka Allah ya saka musu da alkhairi da irin karantarwa da ake kamar yadda ya faɗi babu shakka ziyara ce ta ƙara ƙarfafawa gare shi da kuma nuna goyon baya da jin daɗi irin ainihin wato abinda ake yi na karantar da al'umma manufar mu guda karantar da guda akwai bukatar din da ake karantarwa karkashin alqur'ani da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don muna da goyon baya muna ƙara karfafa masu karantar zuwan haka nan kuma yan uwa masu sauraro ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara karba mana ya sa mu dace na sauraron wannan yana tafsiri na alqur'ani mai girma kuma cikin ayoyin da ya fassara mana ya jawo hankalinmu akwai abin lura da kuma abu mai muhimmanci wanda ke nuna muhimmancin addu'a musamman ma lura da yadda rayuwar wannan baiwa Allah Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam wanda ita kanta dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka same ta mahaifiyarta ta ga abin mamaki kuma ta nemi Allah ya ba ta haihuwa kuma ya bayar to ita kanta bayan an haife ta ga kuma annabi Zakariya shi ma bai haihu ba wanda na san malama zuwa karatun gaba shi kansa annabi Zakariya ya ga wannan abin mamaki ga Allah na kawo mata abinci da kuma kayayyakin marmari da ba a samun su a lokacin da ba lokacin sa ba sai a ga an same shi kuma ya tambaye ta ina kike samu wannan sace daga wurin Allah dalilin wannan yasa yayin sha'awar ya tashi ya roki Allah ya bashi haihuwa irin yadda Allah ke kawo wannan ya baiwar Allah ya kawo mata abincin da ba lokacin sa ake samu ba Allah da zai bata wannan a wannan lokaci to zai bashi haihuwa saboda haka da ya tashi kuma ba kwanciya yayi ba sai ya tashi tsaye wurin roƙon Allah da yin sallah da yin sujjada da yin ruku'i don neman Allah madaukakin sarki ya amsa mishi yana cikin addu'o'in yana tsaye Allah madaukakin sarki ya sa aka kira shi kuma aka mishi addu'a wannan ya nuna mu ma halin da muke ciki a kowane lokaci akwai babban kalubale musamman a wannan ƙasa ta Najeriya wadda rashin tsaro musamman sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa a nan jihar mu ta Adamawa da sauran jihohi makwabta da ma inda ba a tsammani duk wannan abubuwa na faruwa to muna cikin watan azumin Ramadan watan da Allah subhanahu wataala yake karɓan addu'o'i yake yanta bayansa watan karatun alqur'ani watan da aka saukar da alqur'ani mai girma to ina ƙara jan hankalinmu da mu dage mu roƙi Allah masu yin wannan wato tashin-tashina ku kawo mana rashin zaman lafiya in masu shirya ne Allah ya shirya da su su daina in ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su daga hannu mai ta addu'o'i Allah ya mana maganin su ya shiga cikin lamari kuma idan har halayenmu ne da ɗabi'o'inmu da abubuwan da muke yi ya sa aka jarrabe mu to mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayan mun tuba mu dage da tuban Allah ya tausaya mana duk wanda aka azurta su da yin istighfari da neman gafara to Allah madaukakin sarki zai amsa musu kuma zai gafarta musu Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ko wani aya duk cikin alqur'ani babu ayan da in an karanta shi duk mai karantawa duk ayoyin alqur'ani na dauke da albarka masu yawa amma ko wani aya guda wanda in an karanta shi zai ƙara maka farin ciki ya ƙara maka murna domin zai hana ka ɗebe tsammani gaban rahmar Allah qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya kubayina waɗanda kuka tozarta da tawurin kun ji Allah kun saba wa Allah kun yi abubuwan da Allah baya so to kar ku ɗebe tsammani gaban rahmar Allah Allah dan Mas'ud yana cewa idan har Allah subhanahu wataala zai kiranni waɗanda suka ce Allah uku ne Allah uba Allah ɗaya Allah ruhu mai tsarki kiristoci kenan idan zai kira yahudawa waɗanda suka ce uzairu dan Allah ba ma wannan ba suka ce yadullahi maglula kenan hannun Allah ƙuntataccen hannu ne Allah marwaci wanda ya zubi ba sun faɗi irin kalmomin da za su faɗa na zagin Allah subhanahu wataala har ma sun ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne mu ne mawadata Allah yake sanaktu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighayri haqq wa naqulu zuqu adhab al-harim saboda haka duk da irin wayannan sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba ko su nemi gafara? Da haka wajibi ne mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala. Kowanne mu ya san irin laifin da yake wa Allah, to mu tuba tun daga kan manyan mu. Shugaban kasa ya san tsakaninsa da Ubangiji ya san irin laifin da yake wa Allah, ya ci gaba da neman gafara ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma mun zabe shi, mun daura mishi wani nauyi, muna addu'a Allah ya bashi ikon saukewa. Sannan duk abin da zai yi don a ƙara tsaurara matakan tsaro don a samu zaman lafiya, saboda dama ma'anar shugabanci kare jinin al'umma da zuciyarsu da martabarsu, addininsu da duk abin da ya kamata a kare mu, a kare mu. Don haka ya ƙara sa ido ya tabbatar da cewa ana abin da ya kamata, musamman a wurin jami'an tsaro. In yayi wannan, yayi abin da ya kamata,